gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da juma'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Khadija Kyar tare da ni Amina Buhari Auna
Ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi, kananan sana'o'i har ma da magana addini inda a yau ma 10 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu ji magana ne akan sharadin azumi
Hadiza ga azumi kamar wasa yau har kwana biyar yau shirin namu yau a cikin shirin namu mun gayyato malami da zai mana karin haske akan falalan da ke cikin wannan watan Ramadan da ma yanda ya kamata mu yi azumin kanshi kuma za mu bude layi domin mu ba masu sauraro damin kira su yi mamallin tambaya kai tsaye
lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655 To yanzu kai tsaye muna tare da malam da zai yi mana ƙarin bayani akan watan Ramadan da yanzu ma zamu more falalan da ke cikin wannan watan
To assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa bakwancewa muka samu a zauren mu na yau da gobe
Farida Ahmad Muhammad Gombe daga nan garin Windsor dake cikin jihar Connecticut a nan kasar America
To barkanka da shukawa wannan zauren namu Malam Ahmad madalla Malam Ahmad yau muna tattaunawa ne well muna so kai kai muna ƙarin bayani akan falalan dake cikin wannan watan Ramadan yanda zamu more wannan watan da kuma yanda ma ya kamata ma a yi azumi tunda azumi ba wai rashin cin abinci bane kawai da shan ruwa
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لكن وما صررهم نامه بيسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفركو من أقوله الله سبحانه وتعالى بتكون فرلاش دا حمانشي يقوم وانا وطن إبام وريد لافيا دوميون مشيدي وانا إبادة من فرلا ما يجرمك من أقوله مثلك وانا نئمة yanzu mu wajibi ka gode wa Allah bisa duk wata ni'ima da ya maka dan ya tsara maka wannan ni'ima bayan nan kuma azumi ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci guda biyar waɗanda su ne abubuwa mafi girma waɗanda aka gina musulunci a kansu shine kalmar shahada da sallah da zakat da azumi da kuma aikin haji sannan azumi kuma shine kusan na uku a wajen gamewa na kowa da kowa domin zakka da haji yana kan wanda yake da hali ne ko kuma waɗanda suke mawadata amma azumi da sallah da kalmar shahada kusan talaka da mai kuɗi kowa ya shiga ciki wani yana daga cikin matsayi da musulunci yake da shi a addinin musulunci yana cikin ginshiƙai guda biyar da aka gina musulunci a kansu bayan nan kuma menene azumin makaran kanshi to abinda ake cewa azumi a lugga na larabci shine kamewa amma kuma a yare na shari'a suna cewa azumi game da malamai suka ba da ainihin ma'anar shi wal imsaku anil akli wash shurbi wash shahawati ko wal jima' min tulu al-fajr ila ghurubi shamsi ta'abbudan shi ne kamewa daga cin abinci da cin abun sha da kuma saduwa na sha'awa da kuma ainihin niyya na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala idan kawo ka daina cin abinci ba da wannan niyyan ba to kawo kan ainihin yunwan banza ne sai sa idan mutum ya wuni bai ci abinci ba saboda bai samu abincin ba ko yana cikin wani yanayi koda daga ainihin asuba ne har zuwa faduwar rana amma ba da niyyan ibada ba to ba zai samu ladan azumi ba to babban abu shine na farko dole mutum ya kudura a ran shi cewa ya kame daga cin abinci da shan abin sha ne da niyyan ibada dan neman lada a wajen Allah subhanahu wataala in babu wannan niyyan to azumin babu shi ma gaba daya bayan nan kuma malamai sukan ce menene ma hikimar yin azumin karan kanshi ko hikimar yin azumi shine Allah ya ga mana cikin alqur'ani mai girma cikin suratul baqara ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya kuma su imani mun wajabta azumi akan ku mun sanya shi ya zama doka na wajibi na dole akan ku kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin azumin in kuka yi shi kwa samu takawa ibada ne da zai kara kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa malamai suka ce babban hikimar yin azumi dan ya maka tarbiyya ya ainihin koya maka bin Allah subhanahu wataala cikin yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kamar wata makaranta ce wacce zaka shiga ka koyi wani abu to haka watan Ramadan da kuma azumin da ake a cikin watan Ramadan ya zama wata makaranta ce da ta koya maka tarbiyya yayin wa Allah da'a na barin abin da Allah baya so ka zama mai kankan da kai ka zama baka da girman kai ka zama mai hakuri ka zama mai rahama mai jinkai ga yan uwanka ainihin waɗanda kake mu'amala da su na yau da kullum domin rashin cin abincin hakuri ne to ya zama wannan hakurin ka koye shi ba wajen barin abinci kaɗai ba wajen barin ma dukkanin ayyukan sabo da kuma hakuri da duk wani wanda zai cutar da kai to wannan na daga cikin abin da azumi yake koya mana bayan shi kuma kuɗansa ababe da yawa amma dai wannan shine babban makasudin yin azumi ya zamto tarbiyya ce da take koya maka jin tsoron Allah da masa da'a da kuma hakuri da dukkanin ababen da suke haka wannan kenan sannan shi watan karan kanshi wata ne da yake da falala Allah ya zabi wannan watan ya fifita shi akan sauran watanni saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan malamai suka ce saboda a cikin shi aka saukar da alqur'ani mai girma alqur'ani kuma shine littafi mafi daraja mafi falala da Allah ya saukar a bayan kasa a tarihin duniya gaba daya wanda ya zo da littafin shine annabi mafi daraja da falala cikin dukkanin annabawa da manzannin da Allah ya aiko ko zaben wannan watan Allah ya saukar da qur'ani a ciki sai ya zama watan ya samu wata falala da daraja ko da ka kalli irin kasashen duniya za ka ga idan akwai babban al'amari da ya faru a wata kasa a cikin wani wata sai ka ga wannan wata na da wani kima na da wani daraja da har ana ba da hutu a wasu lokuta a cikin wannan watan kamar ka dauki wannan kasar da muke ciki na America a ga ranar 4 ga watan July rada ce da suka samu yanci ko suka ayyana yancin kansu daga ainihin mulkin Burtaniya sai zama wannan ranar tana da wani kima a wajen su in ka dauki inda muka ciko kamar Nigeria duk ranar 1 ga watan 10 wata rana ce da take da kima har ake ba da hutu kuma da rana aka samu yanci daga ainihin turawan mulkin Burtaniya to haka watan Ramadan saukan Qur'ani a ciki sai ya zama da falala da daraja da Allah ya zabe shi akan sauran watanni ita hadisi ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Imam Tirmidhi da Ibn Majah manzo Allah yake cewa ranan daren farko na watan Ramadan Allah na bada umarni a daure shaytanu da kuma kangararru aljanu ba wa aljanu gaba ɗaya ba kangararru daga cikin su nan cikin aljanu akwai mu'mini akwai musulmai to kangararrun cikin su su ake daurewa ba wa aljanu gaba ɗaya ake daurewa ba sannan kuma Allah na bada umarni a bude kofofin aljanna gaba ɗaya annabi ya ce ba za a sake kulle ta kofa ba 24 hours kofofin aljanna suna bude tsawon watan gaba ɗayan shi Allah na bada umarni a kulle kofofin wuta ba za a sake bude wata kofa ba kuma a cikin wannan watan gaba daya Allah na bada wani mai shela wani mala'ika yana kira na cewa ya baghiyal khairi aqbil ya kai mai nema alkhairi taho ga lokacin samu alkhairi ya zo wa ya baghiyal sharri aqsir ya kai mai neman sharri ka takaita wannan ba lokacin sharri bane ba sannan yace a kowane dare kuma a kodan su bayi da Allah ke yanta su daga wutan jahannama Allah ta muna cikin su
amin
bayan nan kuma shi azumin kanshi yana da wata falala mai tarin yawa wanda babu lokaci da zamu ainihin ambace shi sai dai ga guda biyu daga ciki akwai hadisi cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumci watan ramadan imanan yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yana yi dan neman lada a wajen Allah ba yana yin shi ne kawai saboda al'ada ba a karkai shi dan al'ada ne ko dan an saba ko kuma karkai azumi dan saukar a ce ba na azumi kai shi wahtisaban dan neman lada a wajen Allah annabi yace to duk wanda ya haka an gafarta masa zunuban shi waɗanda suka gabata kaga wannan ba karamin falala bane ba sannan akwai wani hadisi kuma wanda Imam Tabarani ruwaito da Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Imam Ibn Hibban cikin ingantaccen littafin shi wanda Imam Albani ya inganta wannan hadisin da kuma babban malamin hadisi Sha'ib Arnaut yace hadisi ne ingantacce ala sharhi Muslim wani daga cikin sahabbai Umamatul Bahili yake ba da labari yace annabi ya shirye wata runduna za ta tafi yaki sai zamo ni ina cikin waɗannan sojojin da za a tura yaki wannan runduna sai yazo ya samu annabi yace da shi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullahi kamin addu'a na samu shahada a wannan yaki da za a je annabi sai yace ya Allah ina roƙanka ka amintar da su su je lafiya su dawo lafiya ka ba su nasara kuma ka ba su ganima kaga cikin addu'an bai roƙa mishi shahada ba sai sahabin yace muka je muka yi yaki muka ci nasara muka dawo lafiya muka samu ganima haka ya faru har sau uku a tura shi yaki yazo ya roƙi a roƙa masa shahada annabi ke roƙa masa shahada annabi sai da ya roƙa musu nasara da dawowa lafiya da cin nasara da samun ganima da haka ya faru har sau uku a lokuta daban-daban sai yazo ya ce ya rasulullah na tambaye ka lokuta daban-daban ka roƙa mi Allah na samu shahada amma baka yi ba sai ce to ka famurni bi amalin adkhulu bihi aljannata sai ce to ka umarce ni da wani aikin da zan yi na rike shi na samu shiga aljanna amma yana neman wata hanya ce mafi sauki da za ta yi saurin kai ki zuwa ga aljanna sai annabi ya ce da shi alayka bi sawmi fa innahu la mithla lahu na umarce ka da ka rike azumi bashi da tamka ka rike azumi kai ta yin shi babu abin da za a musalta azumi da shi wajen saurin kai mutum aljanna kaga wannan ba karamin falala bace ba da lallai ya kamata mu dauki wannan ibada da muhimmanci Allah ya haɗa mu da falalan da ke ciki so bayan nan idan mutum yana azumi a kodinsa ababai waɗanda ya kamata mutum ya yawan aikata su daga ciki akwai karatun alkur'ani mai girma domin wata ne na alkur'ani da malamai suka ce da Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alkur'an a cikin shi aka saukar da qur'ani to watan na alkur'ani ne akwai alaka tsakanin alkur'ani da azumi to mutum ya yawaita karatun qur'ani iya inda ka iya ko da sura ɗaya ka iya to kai ta karanta wannan suran kana cikin masu karanta qur'ani kar ka karanta inda ma baka iya baka dinga bata dauki iya inda ka iya ka dinga maimaita shi zaka samu ladan masu karatu alqur'ani
haka ne
bayan nan a yawaita ainihin salloli na nafila dama kiyaye sallan fadilla wannan wajibi ne a kowane lokaci haka ma nafila yin su kuma abu ne da ake so a kowane lokaci amma a watan ramadan a yawaita su musamman sallan tarawihi sallan tarawihi yana daga cikin ibadan da ake so mutum ya dage
lokacin azumi kada ake yin shi kuma ba
shi sallan tarawihi a cikin azumi kada ake yin shi dan duk wata nafila in ka duba mafi yawa kana yin ta kadai amma cikin azumi saboda falalan watan sai aka ce ma a taru a cikin jami'i ai ta yin wannan sallan tarawihi
haka ne
to kaga wani ibada ne da take da dan takaitaccen lokaci to kar ai wasa da ita mutum ya dage da yawan sallan tarawihi na annabi yace man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi wannan sallolin da ake na ramadana to Allah zai gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata yana daga cikin falalan da sallan tarawihi ke da shi abinda ake bukata mu yawaita cikin wannan watan akwai sadaka wata ce take wata ne na kyauta nana Aisha yace annabi yana kyauta kamar iskan da aka sako ta kowa ma ba wai a yawaita sadaka da kyauta sadaka da kyauta akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta wanda ina ga Hausawa sun sani amma duk da yare ne na shari'a shi kyauta kana bawa mawadaci kana ba wanda ba musulmi ba amma sadaka kuma kana ba fakiri ne da miskini ko musulmi shine bambancin su to a yawaita sadaka a yawaita kyauta a cikin wannan wata na ramadana dukan biyu dukan su biyu ana bukata mu yawaita waɗannan ababe a cikin wannan wata da dukkan wani aikin da muka san aikin alkhairi ne Allah yana son shi ta da zumunci hakuri kyakkyawar dabi'a duk wannan lokaci na yin su ne sannan kuma akwai ababe da ya kamata mu ainihin guje su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka bayan mun bar cin abinci mun bar cin abun sha mun bar ainihin sha'awa na saduwa da iyali wannan wani bangare ne wanda ya zama wajibi a bar shi akwai dan su ababe kuma da ya kamata ka guje su saboda yin su yana lalata maka azumi ya mai da azumin bashi da kima bashi da wata daraja ya zama madadin ka samu lada 90 cikin 100 ko 80 cikin 100 ka tashi da lada 30 cikin 100 kaga ko a jarrabawa ne ka fadi in ka samu 30 cikin 100 ko mu guji duk wani abin da zai ainihin ka da mu ya lalata mana azumi manya-manya daga cikin su akwai ƙarya a cikin wannan watan mutum ya kama harshensa daga ƙarya annabi yace man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a amahu wa sharabahu hadisin imam al-bukhari daga abu huraira annabi yace duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba alhali yana azumi to Allah ba shi da bukatun ma ka bar abinci ko ka bar abin sha kin ga wannan hadisin akwai razani da firgici a cikin shi
sosai
to mutum ya kama harshen sa kware da gaske ka san duk abin da zaka furta kar ka zo ka ce da ƙarya kawai dan ka ba mutane dariya kar ka zo ka ce da ƙarya kawai dan ka cin wata manufan ka ta siyasa ko wata manufan ka ta duniya alhali kuma kana azumi ƙarya a kowane lokaci ya haramun ne to haramci kuma yana karfafa a cikin wannan watan Ramadan saboda ibadan da ake to mu guji ƙarya cikin wannan watan mu guji gulmace-gulmace da annabimanci da zaman majalisa zaman sa ido a zauna a yi ta gulma wancan aurenta ya mutu wani ya saki matan shi wani ya talauce wani ya yi kuɗi wani an kore shi aiki
aiki
kenan ana ce musu yan zaman sa ido
to mana amir gombe
sallama suka amsa
karin ka
tsaya
ga waya nan na shigo mana daga gombe
na'am
to wa muke da shi daga gombe
Gombe, kuna magana da Musa Usman.
To, Malam Musa, Malam Ahmed Gombe shi ma yana sauraron ka.
To, ina magana ne akan wato shugaban ƙasarmu na Najeriya Muhammadu Buhari, ana abubuwa da yawa a ƙasa wato ba fitowa yin magana shi me yasa hakan bai san talakawa ba ne suka zaɓe shi.
To, Malam Musa, yau dai muna magana ne akan azumi in akwai tambaya da kake da shi ga Malam.
Ni ai ba sauraron rediyo nake ba, ban san me kuke magana a kai ba.
Oh, to bari mu ga ko akwai wani kira da ke shigo mana magana azumi muke yi sai kuma mun ji ka a shirinmu na dare inda zaka bayyana ra'ayinka to malam muna jin ka kafin wani wani ya ƙara shigowa
na'am to mu guji waɗannan ababe domin ababe ne da suke ainihin bata mana azumi ko suke rage darajar shi sannan mu guji aikata dukkanin wani abu wasu ɗabi'u waɗanda yake ba su dace ba kamar ruwa mu guji ruwa a cikin wannan watan masu hali da mawadata a taimaka wa waɗanda ba su da shi ana cikin halin kunci ana cikin hali na niyya su
to malam malam karin katse maka maganar da kake amma mun samu wani waya da wa muke magana ne daga Bauchi
daga Haruna Umar kuke magana daga Dambam
To Haruna wani tambaya kake da shi
ga malam
daga cikin abubuwan da malam ya faɗa akwai ƙarya maciya hatsari a azumi
ko za ka dan matsa daga rediyon ka dan muna jin rediyon ka
wanda suna wani shiri ne wanda kamar drama ne wanda yake ƙarya ne ba haka abin yake ba zai shafi azumin su
ko kana iya matsa daga kusa da rediyon ka dan ka ko ka ko kuma ka dan rage
na rage na
yawa
to malam ina ga tambayan da yake shi ne kamar masu wasan kwaikwayo ko
na su tashe da azumi suna wata shiga da wani tsari wanda yake abin da suke fada din ƙarya ne a tashan. Wanda ya kama da yawa wanda ya kamar wasan kwaikwayo haka. Wannan abin zai shafi azumin su ko kuwa.
To malam, a kaji dai tambayar.
Na'am, abin da yake magana game da masu tashi a cikin azumi wannan wata tsohuwar al'ada ce da muka taso muka same ta iyaye da kakanni. Watan azumi wata ne na tashi ana yin shi ne saboda ababe guda biyu. Na farko kamar nishadantar da mutane da kuma nuna cewa kam dan wani da kaga ana tashin kasan cikin azumi yake. Abu na biyu kuma waɗansu ababe ne da ake yi a nan ba mutum wani abu da makamancin haka. To kai tsaye ba zan ɗora harkar tashe a cikin babin ƙarya mutlak ba, sai dai na cikin wasanni waɗanda yake suke ne allagawu. Ina fata an gane barin shi ya fi, amma yin shi kuma zai shiga cikin wanda zai shirya wata ƙarya, domin duk wanda yake tashe da shi da ke da wanda suke kallon shi ba sa saka shi a babin kamar wanda zai shirya wani ƙarya na wani abu ba. Ina fata an gane waɗannan wasanni ne na za ka iya ce musu allagawu. Ban san ku malam ya fahimci abin da nake nufi ba, amma dai ire-iren waɗannan abubuwan za ka ce barin su ya fi a wannan lokacin na azumi, amma kuma ba ka ca yin su ɗin yana cikin irin ba ta shiga cikin waɗannan hadisan da suke magana ainihin ƙaulu zuhur, kamar tashi bai shiga cikin ƙaulu zuhur da maganganu na ƙarya waɗanda suna cikin manya-manyan zunubai, suna cikin wasanni ne kawai na ɓata lokaci.
To malam, ga wani kira nan shigo mana daga Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Kuna magana da Bilal Ibrahim.
To malam Bilal, malam na sauraron ka kai tsaye in kana da wani tambaya.
Ni tambaya ta ita ce a
malam Bilal
akan mutane, kamar akan mutane masu azumi wasa da sallah a cikin wannan dindindin, da na san cewa wasa da sallah ba abu ne mai kyau ba, amma ya makon masa take akan abu na dan azumi cikin azumin nan watannan na Ramadan.
To malam, ka fahimci tambayan shi?
Na'am, kware da gaske. Da farko, wasa da sallah abu ne da ya zama haramu a kowane lokaci a cikin shekara gaba ɗayan shi, domin Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, narfa azaba ya tabbata da lokaci ko kuma suna tariku sala daga mutum ya zo hada salloli guda biyar ko hudu a lokaci daya. Waɗannan ababe ne da suke na haramun. To amma ko musamman duk wani abu na haramun, haramcin shi yana ƙara girma a cikin watan azumi, domin in kana azumi kuma kana wasa da sallah, lalle azuminka yana da matsala kwarai da gaske. Ire-iren su ne ma za ka sa su cikin hadisin da annabi yake faɗa cikin ruwayin Ahmad ibn Hanbal daga Abu Huraira. Annabi ya ce rubba sa'imin azuhu min siyamihi alji'u wal abash, baiwa daga cikin masu yin azumi, baiwa za ka samu mai azumi rabon shi da wani kamar wani abun da zai samu a wannan azumin da yayi shi ne yunwa da kishirwa. Hadisi ingantacce.
To malam, ga wani waya nan shi ma yana shigo mana. Assalamu alaikum, wa muke da shi?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kuma malam Aliya daga dogon lita cikin jamhuriyar Nijar.
To barkanka da shiga wannan zauren namu. Ga malam yana sauraron ka kai tsaye, akwai tambayar da kake da shi.
To abin da na ra'ayi wai sai ina kira da sauran musulmi kuma ga cikin kasuwana, idan wannan lokaci yayi kayan da talakawa ga sai yau lokacin musulmi sai su ƙara wai kayan kuɗi alhali kuma bakin tsawon wata guda na kuma sai mai dogon farashin kuma kaya da ne, idan kike maka da ukan musulmi wanda bai da ƙarfi da yawa kwarai.
To akwai tambaya da kake da shi ga malam? Wato malam, ga wani kira nan na shigo mana daga jihar Kwara. Wa muke da shi daga jihar Kwara?
To assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam.
To kuna tare da Zallo Garba Dinami Bulaus kala kala daga nan Kwara.
To malam Bello, muna malam na sauraron ka.
To ni dai ina son dan ƙara ja hankulan musamman ma jama'a, musamman ma matasa irin masu wasa da sallah, wanda za ka ga wani za ka gane shi yanzu sai wannan lokaci za ka gane shi ma yana sallah. Kaga wannan da ya dace, ba ya kamata a ce kowane lokaci wannan wata ya zama darasi gare mu, ya kamata mu ci gaba da ibadojin mu ba kowai wannan wata ba ki kada ne an kace kefe mana ya zama na ibada gare mu ba koyaushe musulmi ana son sai dage ya gattewa ya dage gayin ibada
to malam Bello akwai wani tambaya na musamman da kake da shi da ya shafi azumi da kake so ka tambayi malam
to ina son tambayi malam dangane da abin da shahi yin makilin kin bayan an gama sahur kin yana halatta mu kai makilin ko bai halatta
to malam ka dai ji tambayar
na'am makilin yana daga cikin abubuwan da malaman musulmi suka halatta shi duk wani abin da zai shiga bakinka in dai baka hadiye shi ba baya kare maka azumi yin makilin da rana ko bayan fajir ko bayan asar ya halatta sai dai kai kokari ka kiyaye kar ya shiga bakinka kisa ko wajen alwala ma annabi ce kar ka dinga shakar ruwa da yawa a hanci ta kiyaye kuma wajen kurkuren baki to da santin in ruwa zai shiga bakinka wajen alwala ko kuma bakinka ya bushe ya halatta ka kurkure baki haka nan ya halatta kai makilin makilin irin na zamani ko aswaki na itace wanda ake na al'ada wannan halal ne sai dai mutum ya kiyaye kar ainihin ya tashi zuwa karewa azumin shi
to masu sauraro da waya malam Bello muka kawo karshen daukan wayoyin naku amma za mu ci gaba da jin bayani daga wurin malam to malam ni ma ina da tambaya mu ma mata muna iya dadana abinci kenan idan ana azumi
na'am ya halatta mace tana azumi ta dandana abinci da duk gishiri yaji ko yayi daidai ko yayi yawa ko kuma abin da yake ake yin shi da suga aji sugan yayi ko bai yi ba malaman musulunci sun halatta wannan duk yana cikin littafin fiqhin musulunci sai dai kawai mutum ya kokarin kiyayewa amma yin nashi halal ne ya halatta ayi amma a kiyaye ba haramun bane ba insha Allah
to madalla madan to masu amfani da kaman magunguna misali irin da wanda zaka ko diga ido ko kuma zaka shaka ta hanci kai wato spray shi kuma kana iya mana bayani akai
manyan malaman musulunci irin su Allama bin Baz Allah mishi rahama da su Ibn Uthaymeen duk Allah musu rahama da sauran manyan malaman musulunci sun halatta cewa ga wanda yake da ciwon asma ya halatta shaki inhaler a lokacin da yake azumi saboda ba abinci bane ba abu ne da ya zama kaman kusa yana alaka ma da rayuwar shi wanda idan abun ya taso mishi in bai shaki inhaler ba zai iya kai shi zuwa ga mahalaka to irin wannan ya halatta masu asma su shaki wannan inhaler game da mai ciwon kunne ya halatta ya diga maganin ciwon kunne game da mai ciwon ido ya halatta ya diga maganin ciwon ido sai dai kar a sa da yawa a wani lokaci kana jin shi a makogoranka amma dai malami sun ce idan laruran ya kama sai an saka haramun ne bai daukan hukuncin abinci bayan nan kuma malami sun halatta yin allura a cikin azumi ga marar lafiya idan har yin alluran ba zai kai ga wahalar da shi ba amma in zai kai ga wahalar da shin da zai ji jiki sosai ko ya aje azumin gaba daya ya dauki allura da duk maganin da ya kamata shi ya ci a musulunci bayan azumi ya rama wannan azumin da ya sha guda daya amma lallai yin alluran ya halatta a musulunci sannan kuma wani karin bayani duk da baki tambaya ba idan ana mutun yana azumi sai zamo ana da wani emergency na ana bukatun jini ga wani marar lafiya ko wata marar lafiya gurin aihuwa ne ko makamancin haka ya halatta ka bada jininka a dauka domin a taimaka mutun azuminka bai kare ba sai koda kai ne ma ya kama ka ji asibiti aka ce ana bukatun jininka saboda za a yi wasu gwaje-gwaje kana azumi ya halatta dauki jinin mutun a mishi gwaje-gwaje insha Allah duk wannan malaman musulunci sun halatta shi ibada ne mai sauki addinin musulunci kuma addini ne mai sauki
to an haje za a kara jinin har
Hadiza ga dan da yana da kamanani malam mun gode kwarai da gaske da bayanin da kai mana mako mai zuwa insha Allah zamu gayyato ka kai mana bayani akan sallan Juma'a da ma dai sallan jama'a dai gaba daya
ni ma na gode Hadiza amin Allah ya saka alkhairi
amin to masu sauraro anan ne zamu dasa aya da fatan kun ji dadin shirin kuma kun amfana da darasin da ke cikin shi amma da din wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Hadiza Kerry
ni Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa a sha ruwa lafiya kuma a yi hutun karshen mako lafiya
Gaba mata da mata yau sai